وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو زام تاش درسينا 41 أجكن كراتمنا ألفير حديث تا الإمام أبو جلال الدين عبد الرحمن السيوطي رحمة الله عليه يو 30 an ce ba ga wata ba je malam bashin muna neman ka kaga wata baka baka nan ba ga wata ba jiya saboda haka an sanar cewa gobe ne daya ga wata insha Allah an sanar daga fadar mai martaba sarkin musulmi gobe ne daya ga wata na'am saboda wannan kuma ya dace da 18 ga watan 3 shekara 2018 na'am zamu tashi wayi baiti na 290 baiti na 290 ko wayuktafa min alimin fi haqqi man qalladahu wa qila la ma lam yubin na'am
bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala يقول المؤلف رحمه الله ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا ما لم يجد
نعم ويكتفى انا وداتوا دغا duk abin da ya gabata na cewa haddathani man la attahim ko haddathani thiqa ko kullu shay'in li wusim bi thiqatin wato kullu shaykhin li fa huwa thiqa to aka ce wa yuktafa min alimin fi haqqi man qalladahu idan wannan yazo a cikin in yazo min alimin daga wajen malami to yuktafa sai a wadata da shi fi haqqi man qalladahu a wajen haƙin wanda yayi taqlidin wannan malamin idan malamin yana daga cikin al'immatul matbu'ina wanda ake bin su to duk wanda yake taqlidi da shi yake bin sa to sai ya dauka sai zai karbi wannan hukunci tunda yana ya riga ya dauki manhajin sa shine taqlidin sa wa qila la qauli nabi kuma aka ce a ba haka ba la yuktafa ma lam yubin matsawar bai bayyana cewar thiqa bane malam yabin matsawar bai bayyana ba malam yubin din kenan malam yubin matsawar bai bayyana ba ko kuma malam yuban bil bina'i lil maf'ul min al ibana ay malam yuzhar kaunu dhalika shakhsu thiqatan aw bil bina'i lil fa'il ay malam yuzhiruhu saboda haka duk kowanne kace malam yubin ko malam yuban na'am ko ma malam yuban din da cewa min babi bana bana bi idza tabaha bana yabinu saboda haka yuban ay bil bina'i lil fa'il bil bina'i lil maf'ul min bana ba min abana ba duk zai iya daukan salasata aujo malam yabin har yabin malam yabin shine bil bina'i lil fa'il shine malam yabin ai a sai dai malam yubin dai ba zai yi malam yabin ba bana ai sai dai ya zamanto to waye ya bayyana to shine ai malam yubin huwa malam yubin ai al-sheikh shine min abana kenan ko kuma malam yuban bi ma'ana wato malam yuban ai bi ma'ana daga bana din daga bana dai bana yabinu yubanu bil bina'i lil maf'ul so malam yuban matsawar bai bayyana ba ko matsawar bai bayyana ba dai malam yuban matsawar ba a bayyana ba shine na abana yubinu yuban sai ya zamanto kan cewar mabni lil maf'ul in akai masa jazma sai a cire alif din ya zamanto malam yuban ruba'i dama ai wato fi wajhaini fi'ilun ruba'i ne malam yuban da malam yubin dinnan ruba'i ne abana aba'a bil bina'i lil fa'il bil bina'i lil maf'ul yuban bil bina'i lil fa'il yubin na abana kuma zai iya daukan bana to shi in idan bana ne bil bina'i lil maf'ul kawai sai ka bana as-sulafi bana yabinu yubanu shi ma sai zaman to yuban to wannan shi wajhu wahid idan ruba'i ne wajhani idan sulafi ne wajhu wahid shi dadin wannan kenan shi al-ethiopia yana kula da janibin nahau kaga sai sa ya faɗa haka na'am
ومقتضى
تنسينا مكتن مكرن تشرحين كو
نعم ويبتبع ذلك كله
نعم
إذا سكر العالم
أنا واتو أنا وداتا أنا وداتو وانا دق ننسى إذا صدر من عالم إذا يزود جوجم ببمالم ينا نفهم مالمي نإجتهادي كما الشافعي دمالي كاقا kaga ta'assubi don kun a fara da Malik sai aka fara da Shafi'i bayan tartibin su a shekaru ai Malik yafi shine malamin Shafi'i kamata yake kamali gwa Shafi'i amma saboda malamin namu Shafi'i ne shi kansa mai wakar Shafi'i ne sai ya fara da Shafi'i amma wannan hayyin ba ta'assub mazmum din bane ne wannan hayyin Suyuti Shafi'i ne Suyuti Shafi'i ko da yake ya ce shi yayi ya kai mujtahid mutlaq kana amma bai kira ta sa mazhaba ba ya dai ce dai mujtahid ne mutlaq na'am
wa kathira fa'ala al-zalika fi haqqi ashabihi
da yawa kuma suna aikata wannan fi haqqi ashabihi a cikin haƙin wato almajiransa daga wanda yayi taqlidi da shi a mazhabarsa amma ba la ghairihi ba wanin sa ba
hada ma jara alaihi
muhaqqiquna wannan shine abinda almuhaqqiquna masu tabbatar da al'amura bisa hujja suke akai ka ibn as-sabbab da imam al-haramain
warrafi'i
me ar-rafi'i daga cikin fuqaha ash-shafi'iyya
la'anna
al-mujtahid domin shi malami ne ijtihadi
lam yurid zalika ijtihadan ala ghayrihi
bai kawo wannan ba domin kafa hujja da hadisin akan waninsa abinda dai yake yana gaya ma almajiransa mabiyansa cewar hujja ta tabbata a wajensa akan wannan hukuncin shi kuma ya riga ya sani wanda ya san wanda ya ruwaito daga gare shi wa qila alqawli na biyu shine la yuktafa la yuktaba wannan shine nan as-sahawi ya kawo misali yace fa haifu rawa malik idan imam malik ya ruwaito anit thiqa an bukair ibn abdullah ibn al-ashaj fa thiqa mahrama waladuhu idan malik ya ruwaito wannan kuma yakan wannan haka ibn abdul bar yace haka dalika idan ya ruwaito an thiqa anit thiqa an amr ibn shu'aib قيل انه عبد الله بن وهب او الزهري او ابن لهيعة او امن لا يتهم من اهل العلم ان يجي امن لا يتهم من اهل العلم ان نكون الليث الليث ابن سعد هكذلك وجميع ما يقول بلغني عن علي سمعه من عبد الله بن ادريس وحيث روى الشافعي عن الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك شيني محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك أو عن الثقة عن الليث فهو يحيى ابن حسان كوكما إن يرويته عن الثقة عن الوليد ابن كثير فهو أبو أسامة حماد ابن أسامة إن يرويته عن الثقة anil auza'i fa huwa amr ibn abi salama shi amr ibn abi salama qala abu hatim fihi la yuhtajju bi amma wathaqahu jama'a in kuma yace anil thiqa an ibn jiraij fa huwa muslim ibn khalid az-zanji shi ma mutakallam fihi haka in ya ruwaito anil thiqa an salih maulad tawama to yana nufin ibrahim ibn abi yahya al-matruk na to wannan shine sabanin in ya zamanto wato ba wanda yake da imam mujtahid bane da yake da mabiya da suke wanda suke taqlidin sa shi wannan ba zai zamanto hujja ba akan kowa jazakallahu khairan na'am fi haqqi man qalladahu a cikin haƙin wanda yayi taqlidi da shi
malam yuban
matsawar bai bayyana kasancewarsa amintacce ba kamar yace kullu man arwi lakum anhu duk wanda nake riwaya daga gare shi kuma ban ambaci sunansa ba fa huwa adlun to wannan adali ne wannan shine alqaulu tsari wato sai ya bayyana kamar ya faɗi wannan magana domin akan samu a cikin waɗansu daga cikin wanda suka yi ibhamin su ba su ambace su ba abda'if akan samu da'ifi kad yujad abda'ifu na'am li khafa'i halihi saboda ƙuyan halinsa kamar riwayar malik an abdul karim ibn abil mukhariq imam malik ya ruwaito daga shi bayan kuma gashi ba fiqa bane har ake cewa malik ya ce gharrani bi husni salatihi gharrani bi husni salatihi ya ruɗe ni da kyan sallarsa to ba dan garin su bane bako ne dan iraq na to wannan kenan
al-hafiz
ibn hajar yace
idan
imam shafi'i ya ruwaito daga as-siqa daga al-layth ibn sa'ad to yahya ibn hassan ne yahya ibn hassan yahya ibn hassan na ganin ya kawo tarjumarsa yahya ibn hassan at-tinnisi thiqatun min at-tasi'a to guda biyu ne akwai yahya ibn hassan al-filistini al-bakri amma yushbihu an yakuna at-tinnisi saboda shi wannan min at-tasi'a tabaqar shafi'i din kenan shi ko wancan min al-khamisa ba zai yi a ce ai sa'an laifi din ne na'am at-tinnisi ko kuma in ya ruwaito an thiqa daga abintacce daga Usama ibn Zaid al-Laythi to Ibrahim ibn Abi Yahya ne idan ya ruwaito an thiqa an Humayd al-Tawil al-Basri to Ibn Ulayya ne Isma'il ibn Ibrahim in ya ruwaito an thiqa an Ma'mar هو مطرف ابن مازن مطرف ابن مازن بتشديد الراء حكى ان يرويته عن الثقة عن الوليد بن كثير
هو ابو اسامة
تو ابو اسامة ني حماد بن اسامة
وعن الثقة عن يحيى بن ابي كثير
اذا انكم يرويته عن الثقة عن يحيى ابن ابي كثير الطائي البصري
لعله
ابنه تو لعل دنسني عبد الله بن يحيى بيجرما ب بي 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 ينكي با daga tik in ya ruwaito daga tika daga Yusuf ibn Ubayd daga Al-Hasan to ibn Ulayyani in ya ruwaito an tika an Zuhri to Sufyan ibn Uyayna ne kaga wannan ya nuna kan cewa ba koyaushe ne idan Shafi'i yace maka athiq haddathani thiqa zaka ce Ibrahim ibn Abi Yahya ba ba koyaushe bane sai dai idan ya ruwaito daga Usama bin Zaid Al-Laythi tunda dan Madina ne to sai ya zama to Ibrahim ibn Abi Yahya As-Sulami tunda Madani ne haka dalika kaman nan inda As-Sakhawi yace in ya ruwaito an thiqa an Salih maulat Tawama tunda Salih maulat Tawama shi ma Madani ne to sai ya zama to yana nufin Ibn Abi Yahya kaga wani lokaci As-Thiqa din da Imam Shafi'i yakan fada sai ga thiqa din ne fi nafsi al-amr kamar Ibn Ulayya kamar Yahya ibn Hassan na'am Ibn Abdul Barr al-Namri rahmatullahi alayhi yace idan Maliku yace an thiqa an Bukair ibn Abdullah al-Ashajj to athiqa din nan a waje da yake nufi amintaccen Makhrama ibn Bukair makhadansa Makhrama shi yake nufi wataƙila ka dansa ba dan Bukair ba dan Bukair ai Bukair ibn Abdullah ne shi kuma wannan Makhrama ibn Bukair ibn Abdullah al-Ashajj idan yace an thiqa an Amr ibn Shu'aib
هو عبد الله بن وهب
عبد الله بن وهب الماجرن سني kaga sai bai tadlis shiukh ba sai to yayi ibhamun sa to da shi Amr bin Shu'aib kasan ya daga cikin hadisi wanda suke hadisansa suna wajen mutanen Masar na'am
Ar-Rabi'
al-Majrin Shafi'i yace idan Ash-Shafi'i yace
akhbarani man la asbahu
wanda bana tuhuman sa shi ya bani labari yana nufin Ibrahim ibn Abi Yahya ibn Abi Yahya As-Sulami ba Ibrahim ibn Abi Yahya wa qala Abdullah ibn Wahab Abdullah ibn Wahab yace duk abin da ke cikin littafin Maliku na hadisi na riwaya muwatta kenan duk dai wato wanda bana tuhumarsa daga cikin ma'abuta ilimi daga cikin malamai shi ya zanta mu to yana Layth ibn Sa'd ne wallahu a'lam da wannan na'am
inda yake malamai fada ku zai
Layth ibn Sa'd wannan to kasan wannan ka'ida ce muttarida wanda suka zauna tare da shi su suka sani
shi ma dan Maliki
a karinin sani sa'an sani akwai soyayya tsakanin Malik da Layth ibn Sa'd shi yasa Malik kun taba karanta wasiƙar Malik ga Layth akwai wasiƙa da Malik ya rubuta ma Layth tana cikin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barr yana yi masa nasiha cewar yaji yana fatawa sabanin abinda malaman Madina suke akai saboda haka yake sai daga cikin abinda ake hujja da ita ne cewar Malik ya bayyana madogararsa akan amal ahlil Madina ya cewa baya ga wani ya fita daga abinda malaman Madina suke akai to amma ba su kawo raddin shi Layth ga Malik ba yayi masa jawabin Layth ga Malik yana cikin al-ma'rifatu wat tarikh na al-Fasawi Yaqub al-Fasawi ya kawo raddin amma a cikin Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi da yake na Malikiya ne ba faɗi raddin Layth ba amma Layth yayi raddi ya faɗi abin da yasa duk maganganun da yake nuna duk maganganun da yayi bai fita daga cikin maganganun ahlul Madina din ba domin akwai wani a cikin ahlul Madina wanda yayi muwafaqa da shi al-ma'rifatu wat tarikh na Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi Al-Fasawi ko Al-Basawi. Na'am. Fikani e baya tuhumarsa. Babu tuhuma a gare shi. Oto shikenan. Na'am. Waɗannan masail ne da ake akwai sabani a cikin su shine ya ambace su yace wa maktaba tasiha matin fil asah fatwa bima fihi ka aksihi wa ba wato fatwar rawi wannan fatwa ita ce fa'ilin wa maktaba fatwar rawi da abin da ke cikin hadisi maktaba tasiha matnin fil asah baya hukunta inganta wannan matanin a bisa ingantaccen magana wato idan malami yayi fatawa da abin da ke cikin matani na hadisi wannan bai nuna ya inganta hadisin ba bai nuna hadisin ingantacce bane bai nuna hadisin ingantacce bane fil asah a mafi ingancin magana ka aksihi wadah hakanan ma akasin sa idan yayi fatawa da sabanin abin da ke cikin hadisi wannan bai nuna ya raunana hadisin ba ka aksihi wadah haka zalika wala baqahu haka wato baqa wanzuwar hadisi haythu madawa'i tubtiluhu yanda wato akwai dali akwai abubuwan da za su sanya a fata hadisin wato ai suka a kansa ya zamanto hadisin yana nan ba ai ibdalin hadisin ba an ce wannan hadisi ne na ƙarya shi ma baya hukunta cewa wannan hadisin da aka bar shi a haka ingantacce ne wal wafqu lil ijba'a a haythu dawa'i tubtiluhu wal wafqu lil ijma'i haka zalika wato dacewar hadisi da ijma'i na malamai wannan baya hukunta cewa hadisin ingantacce ne baya hukunta cewa hadisin isnadin sa matanin nasa ingantacce ne to wala firaqul ulama al-kummali ma baina muhtajjin wa dhi ta'awuli haka zalika wato sabawar malamai waɗanda suke masu isa masu cika a wajen ilimi baya hukunta ingancin wannan hadisin shi ma fil asah wato waɗanda sun rabu rabuwarsu ma baina muhtajjin tsakanin mai kafa hujja da hadisin da kuma wanda yake masa tawili wannan ba yana nuna kan cewar hadisin ingantacce bane wayannan sune masail guda nawa kenan da ya kawo guda hudu dukkanin su akan masail ne wanda yake an yi sabani akan su shin suna za a yi hukunci da inganta hadisi da mujibin su ko ba za a yi hukunci da inganta hadisi da mujibin su ba na'am mu karanta sharhin ko
kuma
wa ma ma din da tazo a cikin maktaba nafiya ce ba mausula bace wato ma annafiya saboda haka dakhalat ala fi'il ba mausula bace saboda haka ba silatul mausul bane iktaba din bal jumla ce fi'iliya saboda haka tana neman fa'ilinta na'am wa qawlu tasiha matnin fadin tasiha matnin ai yana nufin matnin hadisi matanin hadisi shine maf'ulun bihi na iqtaba muqaddaman ala fa'ilihi da aka kaddamar da shi akan fa'ilinsa wa huwa fatwa, fatwa ita ce fa'ilin. Kun gane? Na'am. Ai wa maktaba fatwa tashiha matnin fil asahi shine din wa maktaba fatwa bima fil khabar maktaba tashiha dalika al khabar shine. Na'am. Fil asah ai a cikin magana mafi inganci wanda Imam Nawawi yayyanki akan haka a haka da kamar Ibn Salah shi ma a haka ya tafi na'am fatwa daga rawi ko aikin sa da abin da ke cikin hadisi ai matni wato ma'ana aikin malami ko fatawarsu da ta ga hadis ko fatawarsa da ta dace da wani hadisi wannan ba hukunci ne daga wannan malamin da cewa hadisin ya inganta ba an fahimta wala bi ta'dili ruwatihi ko ba hukunci bane da kan cewa wanda suka rawaito wannan hadisin adalai ne na'am saboda yiwuwar cewar yayi haka ne ihtiyaban dan ya zauna lafiya dan ya ihtiyab wato kada ya zamanto wato kada ya zamanto hadisin a wajensa bai inganta ba to amma kada ya zamanto ya inganta ya zamanto ya saba ma Allah sai dauki tafarkin salama shi ne ma'anar al-ihtiyab ko da ala fardu ya inganta kage ya kubuta shi ne ya yi ihtiyab raba kafa a ba raba kafa ai bai raba kafa ba ya yi aiki da shi ya yi aiki da shi da ba wai dan yana yadda cewa ya inganta ba a saboda ko da zai inganta na'am in bai inganta ba shi kenan bai na'am yayi fatawa da shi amma bai inganta in ma bai inganta ba ya je kubuta wato makon ya ijtihadi da ra'ayinsa sai ya fatawa da abin da ke cikin hadisin koda bai inganta ba yanzu kamar kamar mas'alar Allah ya massa al-Qur'ana illa fahim sai ce to shi dai hadisin bai inganta ba saboda wijada ne amma dan dai a zauna lafiya karkata ba al-Qur'ani sai kai alwala sai ya fatawa da wannan in kaga wannan bai nuna cewa ya inganta hadisin ba dan ta yi ya ce a zauna lafiya ai ihtiyab in ma bai inganta ba hadisin mizi tuce ka za a ce kai bid'a dan kai alwala kafin ka tafi al-Qur'ani kaga ba za a faɗi wannan ba sai dai an yi ihtiyab an zauna lafiya da Allah na'am afwan me kake cewa eh alhadithu dhaif awla min ra'yi ar-rijal ba eh shine ai kamar yanda Imam Ahmad yake fada duk wani ya daga cikin dalilin da zai sa ba za ka yi hukunci da cewa idan malami yayi fatawa da abinda hadisi ya kursa ya nuna ya inganta hadisin ba ta yi mazhab sai irin mazhabar Imam Ahmad ne da Abu Dawud yana ganin alhadithu dhaif yafi bisa ra'ayin mutane saboda ka sai ya fatawa da shi ya yi aiki da shi domin gara shi wannan bisa ya ce zai yi kiyasi da yau shi ma irin yana kan mazhabar Imam Ahmad duk wannan yana daga cikin dalilai da suke nuna kan cewar aikin malami ko fatawarsa da matanin hadisi ba a hukunci da cewa ya inganta wannan hadisi na'am sai dama ai ad-da'if a wajen Imam Ahmad ai ba ad-da'if jiddan bane shi ma abinda ake nufi da ad-da'if din nan wanda yake al-hasan li ghairihi sa'a
auli da ni akhara wa baka zalika khabar
ko kuma yayi fatawar ko yayi aiki da hadisin saboda wani dalili daban ba hadisi ba wanda ya dace da hadisin tayu shi yana daga cikin waɗanda suke ɗaukan ka'idar saddu dari'a kuma ya gina shi ne a bisa ka'idar saddu dari'a, kuma ka'idar saddu dari'a sai ta dace da wannan hadisin. Saboda haka ba hadisin ne ya dogara da shi wajen aiki ba, bal wani dalilin daban. An fahimta? Saboda adilla suna da yawa.
Wa
uturiba, an yi an wato an yi suka akan wannan. Da cewa idan to idan babu wani hadisi a wannan babin sai shi ba. Kuma yayi ya bujir wato ya zo yayi ya kafa hujja da hadisin a cikin fatawarsa. Ko yayi shaida da shi wajen aiki da abin da ya da abin da hadisin ya hukunta. Yace nayi kaza saboda ai hadisi ya ce. To a cikin nan wajen za a ce shi ma wannan hadisin wannan abin nasa wannan aikin nasa ko fatawar tasa ba kanganta hadisin bane, shi ne aka yi itirazi da wannan. Kun fahimci wajhul itiraf? Idan an ce ta yiwu ya yi aiki da wannan hadisin ne saboda akwai wani dalili a babin ba shi ba, ko kuma saboda dalilin ihtiyat ne, sai ka ce to idan babu wani hadisi a babin ba sai wannan, kuma ya yi fatawa da abin da ke cikinsa, ko kuma yayin da yake aiki da hadisin ko yake fatawa da shi sai ya hujja da hadisin ya ce saboda ai ga hadisi ya zo kaza. Shi ma duk da haka za a ce ba inganta hadisin ya yi ba, shi ne itirazi akan wancan maganar da aka yi. To ga jawabi akan itiraf. Wa ujiba, aka yi jawabi akan wannan suka da aka yi. To ai baya ba lallai bane kasancewar a wannan babun babu wani hadisi sai wannan babu wani hadisi sai wannan hadisin ya zama babu wani dalilin daban, dalili na kiyasi ko na ijma'i. Saboda haka dai matsalar tana nan. Inda an ce babu, in aka ce laysa fil babi ghayruhu, babu wani hadisi a babin sai shi, ba dai ai wannan ba daidai yake da a ce babu wani dalili a babin sai hadisin ba.
In ba hadisi ne sai
za a iya samun wani dalili. Na'am. Bal ta yi ma shi asalan ma shi malamin watakila yana daga cikin wanda yake ganin ya halatta a yi aiki da hadisi da'if, kama ta kaddam kamar yadda ya gabata shi ne wanda muka ambata, wanda ka kawo ala ramaman sani na Imam Ahmad da Imam Abu Dawud. Na'am. To wannan mun gama da alqaulul asah kenan, fil asah wa maktaba tasiha matnin fil asah fatwa, wannan shine al-asah. To sai al-qawlu thani qila innahu hukmun bidhalika, qawli na biyu shine aka ce a'a wannan hukunci ne daga malamin da ingancin wannan hadisi. Idan malami ya aiki da hadisi ko ya fatawa da shi, to wannan hukunci ne da cewa hadisin ya inganta. To me ta'alilin sa, me zai iya zama cewa ta'alil ga wannan? Ma wajhu ta'liluhu, wajhu ta'lilihi, na'am, al-ihtiyat. Ai na farko ai ihtiyat shine dalilin wancan. Mas'alar shine idan malami ya aiki da hadisi ko ya fatawa da abinda matanin hadisi ya nuna, wannan aikin nasa ko fatawar tasa hukunci ne daga gare shi akan cewa hadisin ya inganta. Me dalili? Me dalilin wannan kaulin?
Ba mamaki a wajen malami
shi
malamin
ya sa a cikin hanyar da hadisi ya inganta. Shi ne cewar aikin sa da hadisin ya nuna yardarsa da shi tunda ya fatuwa da shi ya nuna yardarsa shine dalilin so gashi nan ai sahawi yace qala al-khatib li'annahu qad yakuna وممن صرح بأن الأمل بخبر انفرد به راو لأجله يعني جزما يكون تعديلا له الخطيب وغيره لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضا عنده فكان ذلك قائما مقام التصريح بتعديله شيني يردس كمروانا يانون يردسني وناه قول ابن الحاجب ابن الحاجب مختصر من أصول الفقه يتي إن حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق كمر القالين يهوكنشي بس شهيدر واندي شهيدا وانو هوكنشي با هوكنشي يدقى القالي شوى وانو شهيدر عدلين اندي هاي ده شهيدر تاسع كمر هكذا eh suna ma fada alƙalan ko in ya faɗi wannan ai ba ya faɗi harshe an mahallin niza idan yace wannan shaidar wannan mai wannan shaidar adali ne kuma na yaje da shaidar sa to kaga ya inganta shaidar kenan kuma ya inganta ya tabbatar da adalar shaidar wannan ba ita ce mushkilan ba kawai a zo ai masa shaida zai ce to shikenan tun ga hukunci sai yanke hukunci ba tare da ya faɗi matsayinsa akan wannan shaidar ba kawai shaida yana zuwa akai shaida cewa mu mun ganshi lokacin da ya shiga gidan ko kuma mun ganshi lokacin da ya dauki abin sai alƙali ya ce to shikenan kai hukuncin sa ta ya tabbata akan ka bai ta arrubi ga wannan shaidar ba to in ya faɗi wannan ya nuna kan cewar shaidar karɓaɓɓa ce shine ma shine kamar ka inganta hadisi kuma ya nuna cewar wannan wanda ya bada shaidar adali ne to ai masail din guda biyu ne to su ne yazo a babin jarh wa ta'dil kamar yadda yake a babin shahada idan malami yayi fatawa da abinda hadisi yace abinda kawo hadisin kamar shaidar ce to in yayi fatawa da wannan abinda hadisin yace to ya nuna ya yadda da shaidar ya yadda da hadisin ya inganta shi kuma wanda ya ruwaito hadisin adali ne ya yi hukunci akan sa da adalci ba tare da ya sarraha ba kun gane ai kawai saboda kawai an kawo yazo kamar wato shaida yazo ya faɗi shaida sai alƙali ya yanke hukunci ba tare da cewa wannan shaida ta ka ingantacciya ce saboda kai adali ne to haka zalika wajen hadisi din ma to wannan shine hujjar alqaulus salih na'am kuje alqaulus salih aka ce kauli na uku idan a cikin wurare ne da ake bin tafarkin ihtiyat wato zama lafiya da bin shari'a to ba zai zamanto tashihan wala ta'dilan ba wato ba ingantawa bane ba hukunci ne da adalcin wanda ya ruwaito ba idan ko ba a babin ihtiyat bane to tashihun wa ta'dil da ya zamanto wa ingantawa da kuma hukunci da adalci wannan shine alqaulu thalith at-tafsil tsakanin al-ihtiyat da ba al-ihtiyat ba to wannan dalilin su ya riga ya gabata shine kan cewa ta yu cewa saboda al-ihtiyat ne yayi ba dan yayi hukunci akan sa da adala ba to amma me raddi akan wannan kaulin kaifar radd alaihi kun fahimci kaulin tukuna wato al-mas'ala fiya thalathatu aqwal amma dai kun fahimci mas'alar ko shine a kawo hadisi sai malami ya fatawa da abinda hadisin ya hukunta ya fada matanin hadisin ya fada ba tare da ya ce wannan hadisin ya inganta ba ko kuma wanda ya ruwaito wannan hadisin adali ne to idan yayi wannan fatawar za a dauka daga wannan fatawar ya inganta hadisin kuma yayi hukunci akan wanda ya ruwaito hadisin da cewa adali ne shine alqaulul asah cewa ba haka bane da farko mun faɗi duk dalilan su alƙaulu tsani cewa wannan inganta hadisi ne kuma hukunci ne akan rawinsa da cewa adali ne shine alƙaulu tsani ko mun faɗi dalilin sa shine babin shine maganar ibn al-hajib da babin shahada yarda ce ta sa in yayi ya nuna ya yarda da wannan in ya yarda kuma da hadisin yayi kamar ya yarda da shaida ne kuma yayi hukunci akan wanda yayi wannan shaida da cewa adali ne alƙaulu salis idan babin da ake magana ta farki ne na ihtiya na a zauna lafiya da shari'a to wannan zai zamanto tashih da ta'dil ba in ku ba a maganar ihtiya ana maganar tsagwaran hukunci bayanin hukunci to wannan ba zai zamanto wannan zai zamanto ta'dil da tashih wannan shine kauli na uku alqaulu salih me dalilin alqaulu salih cha in maslakin i'tidal ne ai ihtiyaz ne ba ta'dil bane ba hukunci da adala ba me dalilin sa ina da baka sardin aqwal din ne kowane kauli da dalilin sa kauli na farko ya bayyana mana dalilin sa nan kauli na biyu mun fito da dalilin sa daga abinda as-sahawi ya ce kauli na uku me ye dalilin sa cewa al-ihtiyat idan ihtiyat ne kaga al-ihtiyat daban hukunci da inganci da rashin adalci da hukunci da inganci da rashin inganci daban saboda al-ihtiyat shine ko bai inganta ba za ka yi aiki da shi saboda haka babu talazum tsakanin su an fahimta babu talazum tsakanin al-ihtiyat da inganci saboda al-ihtiyat shine dan saboda ka zauna da shari'a za ka yi abu ko ya inganta ko bai inganta ba saboda haka yaddaka da hadisin da aiki da shi ba dan ya inganta bane dan kana so ka zauna lafiya ne saboda haka kaga babu talazum tsakanin al-ihtiyat da at-tashih wa at-ta'dil wannan wazi ko ke dalilin su to menene in haka ne wanne ne kaulin da ya menene menene raddi akan wannan kaulin kauli na biyu raddi a gare shi wajibi zahiri ne ko saboda akwai mas'alar ihtiyat da sauransu but alqaul amma kauli na uku me raddi akan wannan kaulin na'am ya akwai lafi da ikkai da kuma da ya jabi akwai da kuma ya ba jami'e ba shi yayi taqyid ne kayyade kaulin yayi cewa in a wannan halin ne ba tashih bane in a dai to zaka iya cewa ta wannan fuskar amma ba shi ne ai suwar din ba ba su ne suwar din gaba daya ba
inda nan kashi an ce misali in haka ne ba tashih bane kuma tashih amma da labu musaran da akan wannan tunda abu ya nan haka sai dai kawai to ayat tawaqqufi a kan
din na'am Hasan shi ne saboda zai iya zamantowa duk da ba matsalar ihtiyat bace ya da wani dalilin daban ba hadisin ba ko kuma magana da muka ambata cewa yana ganin ya halatta aiki da hadisi da'if kuma haka ba shi ne raddi akan wannan kaulin saboda haka ko ma da ba ihtiyat bane kaulin ku ba zai istiqama ba saboda ta yiwu yayi aiki yayi fatawa da hadisin ba wai dan ya dogara da shi ba dan yana da wani dalili daban kuma ta yiwu ya yadda cewar za a iya aiki da hadisi da'if yanzu in malami ya yadda aiki da hadisi da'if kuma ya fatawa da abinda wannan hadisin da'if yake wannan ya nuna cewa hadisin sahihi ne a wajen malamu ba sahihi ba ne saboda ya yadda aiki da hadisi da'if mustala abin da ya gada fa kenan haka ya kamata a rinka yin sa dan da haka ne zaka tuna masail din sa da haka ne zaka tuna masail din sa na'am kamar usul fiqh ne na'am
ka aksihi wa bah
kamar yadda aka sunsa shi ma ya bayyana me aka sunsa me aka sun nasa eh shine na'am ai kadhalika laysa ta'dilan 'ala sahihi riwayatu wannan wa kadhalika mukhalafatuhu lil hadith laysat qadhan fi sihhati al hadith wala fi rawihi shine aksuhu na'am
aina tabin fatwa da
ai wato fatawa da sabanin abin da ya ruwaito wannan baya hukunta suka a cikin ingancin hadisi kamar mutum ya fatawa da cewar idan malami babba ya fatawa da cewar mutum zai iya daukan alqur'ani ba tare da alwala ba wannan baya hukunta suka akan hadisin Allah ya musta alqur'ana illa fahim a bisa misali an fahimta shine ka aksihi waba wala fi ruwatihi kuma wannan ba suka bane akan wanda suka ruwaito wannan hadisin domin saboda yiwuwar wannan ya kasance saboda wani abin da yake hana aiki da wannan hadisin ne shi yasa ya fatawa da sabanin sa min mu'aridin wato wani hadisi wanda ya ci karo da shi aw ghairihi ko wanin sa ta yi yaki aiki da la yamassul qur'ana illa tahir ba wai dan bai inganta ba dan saboda ya ci karo da wani dalilin wanda ya fi shi karfi a wajen sa ko ba haka ba ta kara fitowa yanzu ko malam mutum to alhamdulillah Malik ya ruwaito hadith al-khiyar walam ya'mal bihi bi aiki da shi ba saboda aikin mutanen Madina sabanin hadisin yace laysa lidhalika haddun mahdudun indana Malik baya ko baya bai yirko da khiyarul majlis ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace albayyani bil khiyar ma lam yaftariqa masu ciniki suna da zabi matsawar ba su rabu ba matsawar kuna zaune a majalisin ciniki to za ku iya warware shi Malik bai hujja da wannan ba yace laysa lidhalika haddun mahdudun indana bi aiki da hadisin ba ya ruwaito shi kuma cikin muwatta saboda al'amal fatawar malaman Madina ba akan haka take ba sun ce in akai ciniki alal bat sai dai bai'ul khiyar sai dai an shartanta khiyar amma a ce ko ba a shartanta khiyar ba indai ana cikin majalisul aqd akwai khiyar wannan bi aiki da shi ba mali shine har ibn abidi ya ce yustatab a tubar da maliku Allah musta'an na'am wannan bai zamanto suka a cikin rawin sa a cikin riwayar Nafi'u ba ga wannan hadisin a ce Nafi'u ba fiqa bane saboda ya ruwaito hadisin khiyarul majlis dan kai Malik bai aiki da shi ba an fahimta wannan wabe ko na'am Mustafa eh khabarul wahid ne kuma ya ci karo da Allah amal shi yasa ake cewa daga cikin usul Malik yana daga cikin usul Malik wato taqdim amal al ahli al madina idza aradahu khabarul wahid idan riwayar hadisi da tazo da isnadi daya ta ci karo da amal ahli al madina yana kaddamar da amal ahli al madina akan haji na'am na'am shine yake cewa akan sunna ce wadda take riwayar alf an alf ai ko ba a kawo ta ba kamar ijma'i ne wato ba a samu wani yayi fatawa sabanin haka ba daga malaman Madina kamar ijma'a sukuti
ba ya zanta ala nafsin ba shi ijma'i awwalan
ba lallai ka samu nassin ba itikadin mu shine dukkan ijma'i yana dogaro ga nassi ka san shi ko ka ambace shi ko ba ambace shi ba amma akwai nassi akwai mustanadul ijma
Na cikin motsa-motsa
wurwuri shi da ke misali amma misali kuma idan ya ce su shikir dala da wurin yi su wuri ka zane ko shi ke da zai kuma wasu yi tafi a gaya wurin murra da ila kan gida wasu ne tafiya a kusa na kula wani ko sai ko da allah ma masa waya ce ya bashi ka ko dogon masa hannu daga nesa ce kawai ya bashi ya bashi don za ni aiki da wannan hadisin fiye da ya yi ya je ya kawo shiriki ya kuma da musamman wani wani da ke
to aslan yanzu wannan cinikin ya halatta a canji a canji ya halatta alƙali kage lawyer ko yayi ban godiyo a kyale yadin biyar ne ko itimajir ne sai ya tafi ya ji zai ɗebo an kulle ciniki ba karɓa ba an kulle ciniki ai ba sharaɗi ne kai taqabud ba an kulle ciniki malam yaftariqa matsawar kun riga kun raba an kulle an ciniki ya kullu saboda haka idan ya dawo yana da haƙƙin sai ka kawo maka tumatir yana da haƙƙin sai ka bashi kuɗin sa sai dai ka nemi iqala ka ce to da Allah ka zobe min cinikin shi kuma ya dawo ya ce zan zobe maka amma sai ka rage mu ka ce na sai maka kwando naira 1000 yanzu din zan rike kwando na sai ka ƙara min naira 10 akai ko naira 20 ciniki ya kullu matsar kuka samu wannan iftira tunda ba ku sharadin khiyar ba inda kun yi sharadin khiyar da zaka tafi ka ce to ina da zabi fa zan iya warwa ciniki zai iya tashi kafin ka je ka kawo ciniki zai iya tashi ko babu qabd ai qabd al qabd ba shin iya ne ciniki na cikin ciniki ba sai a cikin bai'ul sai a cikin buyu'ur riba a cikin buyu'ur riba shine dole sai da taqabu wannan za ku iya kulla ciniki a za ku iya kulla ciniki daga baya a kawo ɗaya
gidan aka zo dace musulunci a gidan a ɗayan da sai ya tsayar su a kan la'ada shi ba zai bayar da ana ala kusurce idan da shirye bayar su kudi lare su gina aka suka bashi ne su ke don sai lokaci su sai bukatar kudi su kama shi a kan nemo wasu masu yi suka
yi
su suka cikin su suka tsaya suka tsaya tsaye ne ya ce za mu biya gidan amma ku 40 da za mu idan da shi a 40 da kuma kanin yi to sai wani ne ci wasu za mu amma a 40 da wasu shi kuka ya ba da account number a jiya samun kakitar sun da ne wasu kuma na kwana ake da san da fara sai da na sa fara da ne ya za ka sai kira tsawaya ya ce wannan account number da baku yadda matsala
45
a kawai ne a ƙarshe dai suwai canza da zo abin nan ba saboda ka sai canje da wannan nishin ta abin da sanai ce to a cikin sanin
ba su sha hudun ba su 35 din zai sa kudin a wannan alalataccen account din
to ni a ran da yayi dan da misali wancan masu da ya shawo wancan da yake na kawo ne an yi da
to wai ya akai ma tukuna daga farko dillalai suka bace shi dikin na farko da akai na 45 ai ya faɗi kalmar ce sai dillalai suka bace shi dikin ya akai suka bata ya fasa to an sanar da cewa wannan an sanar da cewa an fasa
bayan an yi wannan an maluta biyar ko
a to shikenan dama yana duba ne in gani cewa akwai akwai bayo ala bayo akhihi
a wancan
ya an warware wannan cinikin
wanda
biyu wanda aka yi
an kulla shi tunda an tsaya an tsaya an bada kawai ya sa mune duka 45 wata ta ba
wata da ba ba wancan bace wata ce 45 din
zai bi warware wannan wannan shi ne shi da an yi da nira su kawo din tabbas da mutum da wannan cikin ya mutu
a sai dai ya nemi iqala ya gullo tunda suka riga suka bayar sai dai ko da yake kuma da yace amma ya sanar da su cewa cinki ya tashi ko yace account ko ko cewa ya account yana da mushkila da sanar da su cewa cinki ya warware ba wancan ba
kuma haka
wannan wannan gaskiya ciniki ne cikin ciniki na'am
ya ba ya sanar da wannan abu wannan ciniki wancan ciniki da ake yi eh kada ko so ta shi wannan da aka hada wancan ciniki ne shi ko zai kan ga ta ta just that ciniki ne su ba mu shi suke yin wannan ha shi suke yin wannan zai kara dan ciniki lalace ki lalace shi ko su ke dan dole eh dole dole ya ba ke da baki ba
to wannan dai gaskiya ciniki ne cikin ciniki kamata a ce a lokacin nan ya a kuma
na farko dai sun kusa sun lokacin dika ya
zai
kan gani
eh to gaskiya ne wannan dan dama mushkilan ta'khirul badalain a cikin ciniki ya daga cikin abin da yake bata ciniki kawai a kullu ciniki an yi ba kuɗi ba kaya ta'khirul badalain dan ya zamanto dainin bidaini kenan wannan bata ciniki wannan ciniki ne bata ciniki amma lokacin da suka sanya wannan kuɗin na farko
ai wannan bayan ya rakata da su
bayan ya rakata da su
ya kan be ta ji a jikin su wani harkar ce wannan
mutum ya ga shi
eh
sai kai ma zan su kama
ta bara su shi ko su kula da mani
sai suka sanya sai suka sanya kuɗin to a lokacin nan za a sake ciniki kun
ji lawaya suke ce a jiki
kuma da rubuce shi ne shi ne shi ma ne
wannan sa kuɗi da suka in suka sa kuɗi dole sai da yaddar sa in ya yadda cewar don wannan ba ciniki wannan in suka sa bisa wancan tayin da aka yi in ya yadda ya amince to lokacin ciniki ya kullu da suka sanya shi dole zai hakura kwanai wancan ciniki ya ɓace saboda haka da suka zo a bisa wancan tayin na farko sai in ya yadda inda sun sanya kuɗi zai iya ce musu ji bai daba ku zo ku janye kuɗinku don ciniki bai kullu ba a wajena saboda da na ce ku kawo ban kawo kuɗi ba shi ne ciniki bai kullu ba ko a lokacin tayi dai yana nan tayin da kai yana nan kace to a lokacin da nace zan kawo sallah azhar ban kawo ba sai gobe. To zaka iya cewa to shikenan in gobe ne babu laifi. In kace in ko kace sai gobe ne, sai in zan iya ce maka a'a. Na ce maka zuwa sallar azhar. Zuwa gobe babu tabbas. Idan ka kawo gobe din za mu sake kulla ciniki. Ai shi ba shi da wani stake a ciki, shi dan dai ya samu abin nan ne. Ai ba shi da wakala, ba wakilci gare shi ba, ba shi da haƙƙin ɓata ciniki. Ba shi da haƙƙin ɓata ciniki. Sai dai ya ziga. Na'am, mu koma musalla. Yaushe za mu ƙara sababin cinikin mu ne, dauran mu ta ciniki. Hutun Easter zan yi tafiya, mushkilan kenan. Dawa da haka ba da lokacin shine zai dace. Kafin a fara karatu, eh gaskiya ne, Hassan gaskiya ne. Ana dawowa daga azumi sai ni daura. Wanzuwar hadisi ba ta hukunta ingancinsa. Eh baqa'uhu shine sai aka yi tashil ba. Yayin da ya zamanto cewa addawa'i wato abubuwan da abubuwa suke hukunta bacin wannan hadisin. Dan haka wanzuwar hadisi wanda wato dalilai ko kuma wato abubuwan da suke sanya ai hukunci da bacin sa suka cika, wannan baya nuni akan ingancin hadisin sabani ga ƴan Zaidiya. Zaidiya firqa ce ta Shi'a wanda suke bin Zaid ibn Ali ibn al-Husayn. Haythu qalu, yayin da inda suka ce innahu yadullu alaiha, alaihi ko alaiha, innahu yadullu ala alaiha de alaiha ala sihha ko innahu yadullu alaiha, yana nuni akan ta, akan ingancin hadisi. Domin a lokacin nan an yi ittifaki akan karban sa. Warudda aka yi raddi, wato da menene dalilin Zaidiya cewa yayin da ya zamanto cewar cewar in yi wanzuwar hadisin ba tare da an yi suka akan ingancinsa ba, ya nuna an yi ittifaki akan karbar sa. Saboda haka sharadi ne na ingancin hadisi ya zamanto tare da abubuwan da suke hukunci a bata hadisin, amma ba a bata shi ba, ya nuna an yarda da shi a wajen kowa, wato an yi ittifaki akan karbarsa. Na'am. An yi raddin wannan kauli nasu da dalilinsu, je cewa yin ittifaki haduwa akan karban hadisin abinda yake nuni shine zatansu akan cewa hadisin gaskiya ne. Amma ingancinsa a waqi'il amr, a hakikanin al'amari, wannan baya nuni akan haka. Saboda haka za su iya yiwuwa kan cewar sun yi shiru a kansa saboda suna zaton kan cewar zai iya yiwuwa gaskiya ne. Sabanin kamar hadisi mawdu. Na'am. Amma ba wanda yi kwarai da gaske sun kyare, saboda in ma suna ganin kan cewa hadisi da'if zai iya zamantowa sahihi fi waqi'il amr, tunda abu ne wanda ake gina shi akan ghalabatu dhann. Na'am.
Wala tanisu hadal hadisi la asani aidan al-waqfu.
Al-waqfu daidai, wato al-waqfu bi taslithil waw, al-waqfu ko al-wifqu ko al-wufqu, duk ana biyazo musallas ne musan akwai akwai abiyat na ibn malik ko al musallasat lafun ba da suka zo masu taklifin wasali ba wata ran na taba ganin wani yana karanta shi wajen malamin mu Sheikh Ahmad Do a Madina wallahi littafi ne ibn malik yayi kuma waƙe nazm ne wallahi ni dai kawai na rike al-musalla al-musalla ina jin musalla na qutrub ko ina jin musalla na qutrub ne ha anya ku ba akwai na ibn malik ba yawa musallas al-qutrub na ibn malik ko an ka da shi ya taba gani wallahi ana karanta shi wajen malamin mu Sheikh Ahmad Do na'am to al-wafqu yin muwa'a wato al-wafqu lil ijma'i muwafaqa ga ijma'i dacewar ma'anar hadisi da abinda ijma'i yazo da shi wannan shi ma la yaqtadi sihhatal hadisi fil as-sahih shi ma baya hukunta ingancin hadisi a bisa inga bisa mafi ingancin magana ai wato dacewar ma'anarsa lil ijma'i ga ijma'i
ai mutuna alai
ai abinda aka hado a kansa domin mustanadun akhar domin yuwar cewar shi kansa ijma'in yana da aba wato aba madogara daban ba wannan hadisin ba wakila qauli nabi wanda yake muqabilin al-asah shine ayyaktazi zalik wannan yana hukunta ingancin hadisin da ta'lilin iz wannan shine ta'lil saboda az-zahir abinda yake abinda yake abinda yake bayyana dogaran su ga wannan hadisin ba da kuma rashin dogaro ga waninsa wakila al-qawlu ath-thalith qawli na uku yana hukunta wannan yaqtadi zalika al-ishara ya'udu ila madha ila sihhatil hadith yana hukunta ingancin hadisin idan malaman yin ijma'i malamai da ake itibari da su wajen ijma'i suka bayyana dogaro ya zuwa gare shi in ko ba su bayyana dogaro ya zuwa ga wannan hadisin ba to baya hukunta cewa wannan hadisi ingantacce ne furak a kansa Abubakar ibn Furak ne yake al-Maliki daga cikin malaman usul da malaman aqida
wala yakunu
ma rarrabuwar malamai al-kummal cikakku masu cikakken sani a baya hukunci baya hukunta ingancin hadisin a bisa mafi ingancin magana
ma bayyana
hujjar da wato rarrabuwar su tsakanin mai kafa hujja da shi da kuma mai yin tawili mai masa tawili mai masa wata fassara ibn sama'ani a cikin waɗansu malamai tare da shi akwai waɗansu malamai ya ce wannan yana nuni akan inganci saboda a lokacin nan an yi ittifaki akan karɓan hadisin don haka kafa hujja da shi yana wajabta karɓarsa yana lizimta karɓarsa haka nan ma ba shi wata fassara yana lizimta haka in ku ba haka ba ai da ba za a buƙaci a yi masa tawili ba wato idan malamai suka saba akan abinda hadisi ya nuna wani ya karɓi hujja wani ya kafa hujja da shi wani kuma ya yi tawili da shi tsakaninsu in ma dai wanda yake kafa hujja da shi wa in ma wanda yake tawili da wannan hadisin akan mas'ala akan matsala, akan wata matsala wanda hadisin yake nunawa. To wannan ya nuna cewar hadisin ingantacce ne, domin kafa hujja da shi yayin da waɗansu su kuma suke masa tawili. Ya nuna kan cewar da mai kafa hujjar da mai tawilin duk sun karɓi hadisin, domin mai tawili ba zai yi tawilin hadisi ba in ba ya inganta a wajensa ba. An fahimta? Ba saɓaninsu bil qabuli war radd ba, saɓaninsu bil ihtijaj wat ta'wil. Wani ya kafa, wani yana kafa hujja, wani kuma yana masa tawili. Na'am. Wa ujiba, an yi jawabi akan wannan. Wato maganar sama'ani shine kan cewa wannan yana hukunci ne akan siha. Dalilin sa kuma shine wannan abin da ya faɗa cewar al-ihtijaj yastalzimul qabul, da kuma kan cewar ta'wil yastalzimul qabul. Shima yin tawili yana lazimta cewa ka yadda da hadisin, domin da baka yadda da shi ba, baka buƙatar kai masa tawili. Ko ba haka ba? Yanzu hadisi wanda yake bai inganta ba, kamar abin da suke faɗa ne, ai suke sukan al-Imam al-Shawkani, sai ya ce wannan hadisin wani ya da'afahu fulan da'afahu fulan, bayan duk ya gaba ya rusa maka hadisi, sai kuma ya ce wa hadha al-hadith yadullu ala kaza wa kaza, sai ta kawo maka masail da aka dauka daga cikin hadisi. Malamin mu Sheikh Yusuf al-Dakhil, Allah ya ji kansa, sai ya ce to me amfanin wannan, ka riga ka gama rusa mana hadisi kuma ka ce wa yadullu ala kaza da kaza. Na'am. To kaga idan har zaka yi tawilin hadisi ya nuna kan cewar ka karbi hujja, ka karbi ka yadda cewa hujja ne kenan. Na'am. Wa ujiba, an yi jawabi akan wannan istidlali, wannan ta'lili da suka kawo da cewa ittifaqi akan karban hadisi
innama yadullu ala dhanni min sihhatihi,
kawai yana nuna akan cewar zatan su na kan cewar ya inganta. Amma wannan baya lazimta cewar ya inganta a waqi'in al'amari, bal ta'wilin zai iya zamantowa yayi tawili ne a bisa taqdirin cewa ya inganta. To a kaddara ya inganta, in aka in ya inganta to ga tawilin hadisin. Kamar yanda yake afkuwa gare su da yawa na faɗin su da suke cewa to a bisa a kaddara ingancin hadisin, to fassarar sa shine kaza. Wannan da yawa yana zuwa a cikin maganar malamai. So dan kaga wannan Allah wannan bai zamanto dan sun yi ittifaqi akan karban sa da kuma yi masa tawili, wannan bai nuna kan cewar ya dace yayi hukunci akan sa da inganci ba. Na'am, wa yuqbalu al-majnun, ana karban wato riwayar majnun, ana karban majnun ma'ana riwayar sa in taqaffa'a, idan haukansa yana taqattu'i wato ya kau ya zo ya kauce ya dawo. Ya ake ce masa da Hausa? Saiko. Saiko, wato wata yau yana yau lafiya, gobe kuma ya rikice. Ba kai komo ba. Malam Badawasi shine mai Hausan soro. Na'am, in ya sa an yi takatso, wato yayi mai yanyanke wanda haukan nasa yake tafiya yana dawowa. Na'am. Wa lam yu'athir, kuma ya zamanto fi ifaqa, ya zamanto bai tasiri fi ifaqatin ma'a, idan ya zamanto haukan bai tasiri a gare shi a halin fadakar sa ba, ma'an wato halin kasancewar wannan halin na fadakar yana tattare. Wato in ya zamanto yayin da yake fadake, to wancan haukan da yayi bai tasiri akan sa ba, akan riwayar sa ba, to shine za a karbi riwayar majnun. Na'am. ana karban majnuni ma'ana riwayarsa idan junun idan haukan nasa ya zamanto yana yankewa ya dawo idan ya zamanto bai yi tasiri a lokacin wato gushewar haukan nasa ba ma'an ai tare da yankewar idan ya zamanto a lokacin fadakar bai zamanto ya yi tasiri a gare shi ba tare da lokacin haukan afwan tare da lokacin yankewar idan ya yi tasiri a lokacin ifaqar tasa lam yuqbal ba za a karbe shi ba na'am misalin wato ya zamanto cewa yayin da ya fadaka akwai san gurgubin wancan haukan wanda yake zai yi tasiri a kansa yayin da yake ya fadaka din abinda ya gabata na cewa ba a karban majnuni ana nufin hauka wanda yake mutbak mai rufewa ga baki daya wanda yake shine hauka tuburan wanda yake ba a farfadowa daga gare shi haka nan Badruddin Zarkashi ya ruwaito daga Abubakar ibn Sam'ani kuma ya tabbatar da wannan magana kuma al-Imam Suyuti ya yanke da wannan hukuncin anan sai dai Waliyuddin al-Iraqi ya ce shine Abu Zur'a dan Zainuddin kenan innahu la yuhtaju ila dhikrihi babu bukata ambaci wannan domin shi yayin da yake cikin halin fadaka idan haukan bai istimrari bai shude tare da shi ba bai zama to majnuni ba idan kuma haukan ya shude tare da shi to dan a cikin ya zama to majnuni a wannan halin illa anna ahwal aljunun sai dai halayen hauka suna sabawa ta'ammal kai tunani a haka Allah ya hadisin karanta suratul kahf ranar juma'a ya inganta bi majmu'i turuqihi da riwayoyin sa daban-daban akwai hadisi da dama at-tarhuni wanda tare muka karatu da shi kuliyat da'wa a cikin mawsu'at fada'il al-Qur'an ya bi hanyoyin hadisin ya inganta su domin hadisin ya inganta mawqufan wannan la shak hatta wanda suke magana akan ingancin hadisin sun tabbatar da shi mawqufan ala abi sa'id to in ku ya tabbata mawqufan yanzu misalin wannan za a fade shi da ra'ayi a ce wanda ya karanta suratul kahf za a haskaka masa haske tsakaninsa da wata juma'ar Abu Sa'id zai iya fadansa haka kawai daga ra'ayinsa ko fatawa kawai zai fatawa haka wannan yana lahu hukumul marfu mithluhu la yuqalu bil ra'i sannan kuma hadisin talaqatul umma malamai sun karbe shi bil qabul daga cikin su Imam Shafi'i yayi nasi akan al um to yana daga cikin sunonin ranar juma'a karanta suratul kahf da haka nake ganin wuce gona da iri da waɗansu malamai suka yi na zamaninmu kamar Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini da yake cewa karatun suratul kahf ranar juma'a bid'a ne wannan ba yadda za a yi abinda ɗaya daga cikin al-a'immal matbu'in ya tabbatar da cewa sunna ne kai kuma ka zo ka ce bid'a ne sai da kace kai baka ganin ya inganta amma kai itlaqin magana da cewa bid'a ne kamar wanda suke cewar yin salatu tarawih sama da raka'a 11 bid'a ne bayan gashi an yi shi a zamanin salaf Umar ibn Abdul Aziz yayi ikrarin wannan akan haka ya maida shi raka'a 36 lokacin yana gwamna a Madina Imam Malik yayi ikrarin wannan a cikin mudawwara an tambaye shi a koma da shi 23 yace ka kyale mutane akan abin da suka samu al'umma su akai waka yana daga cikin zamiyar ilimi da yake samun waɗansu gaskiya na'am karasa barista ya tasiri da irin maganin su al-Huwaini din ne saboda ana ganin in ka dauki in baka dauki maganganun wayannan malaman baka yi muwafaka da su ba kamar ka fita daga manhajin sunna ne ma baki daya saboda sun dauki rayar ilimin hadisi sahi sun yi hidima ga ilimin hadisi a wannan bai nuna masumai bane bai nuna masumai bane na'am Allah ya massa al-Qur'an hadisan Allah ya massa al-Qur'an illa fahir illar hadisin shine wijada ne dan an same shi a cikin littafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma Amr ibn Hazm wanda ɗan gidansa sune suka kiyaye wannan amma kamar yadda Ibn Abdul Barr yace littafi da shi kansa wannan littafin na Annabi sallallahu alaihi wasallam mashhur ne saboda haka dan wanda ya ruwaito shi bai kawo isnad muttasil cewa ya ji shi daga wajen babansa daga wajen kakansa ba ya same shi a wijada ne wannan wijada ce ka babba saboda abinda aka ce littafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ya rubuta shi ga kakan mutum kuma ɗan gidan suka kiyaye wannan ai abu ne wanda yake miras ne wanda zai hukunta kiyaye shi to dan kawai sai suka duba tsagwaran ka'idar malaman hadisi suka ce wannan hadisi ne munqati saboda babu riwayarsa shafa'a wato shafahatan babu tahammul tunda ita wijada ta daga cikin hanyoyin tahammul masu rauni da lokaci yayi ko da rufe ba to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk